بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na talata wanda shi ne yammacin biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara 1441 wanda ya dace da ranar 28 ga watan Afrilu na shekara miladiya ta 2020. Muna ci gaba da tattaunawa gargashin matashiya ta mafarki. Wannan shi ne darasi na tara insha Allah daga cikin jerin gewa da darasa Allah Ubangiji ya samu dace. Kafin mu je da nisa, ina so ne amfani da wannan dama na mika ta'aziyya a madadin ni kaina da kuma ƴan uwa ɗalibai wanda muke tare da su a nan makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya dake nan Zaria a Nigeria, makarantar Malam Albani Marigayi Allah Ubangiji ya gafarta mishi. Ina so ne amfani da wannan dama na mika ta'aziyya zuwa ga ƴan uwa, iyalai, da kuma musamman malaminmu wato Malam Abdulwahab Abdallah wanda aka fi sani da suna Imamu Ahlus Sunna wanda ke garin Kano. Ina masa ta'aziyya da shi da sauran iyalai da ƴan uwa sakamakon rasuwar matarsa Malama Halima Shitu wacce ta rasu a jiya, kuma aka yi mata jana'iza a yau ɗin nan talata da safiyar nan a birnin Kano. Ubangiji Allah ya gafarta mata, Allah ya sa mutuwa ta zame mata hutu, Ubangiji Allah ya mata rahama, Allah kuma ya ba iyalanta haƙuri da su da sauran waɗanda abin ya shafa. Allah ya samu mu cika da imani. Wannan kenan. To, a cikin wannan matashiya da muke tattaunawa game da mafarki, an iya tunawa an yi maganganu kala daban-daban a darussa da suka gabata har guda 8. A wannan darasi na tara da wanda za su biyo bayan shi insha Allah, za mu yi magana ne kawai akan usulut ta'bir da aqsamut ta'bir da kuma qawaidut ta'bir, wato ka'idoji da tuwasa da rabe-raben yadda ake fassara mafarkaiya din insha Allah. Allah Ubangiji ya samu dace. To, abu na farko shine magana akan usul na ilmut ta'bir, wanda galibin maganganun da zan yi a nan zan ɗauko su ne daga maganganun al-Imamu Ibnu Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi, wanda yayi musamman a littafin shi na a'lamu ko a'lamul muwaqqi'in, bisa sabanin yadda ake karanta sunan littafin wallahu a'lam. Ibnu Qayyim yayi maganganu masu tsayi, amma ina so zan tattakaita mana su ne a ɗauko mana wasu daga cikin ru'us din su insha Allah. Farko yana da kyau mu san cewa shi fassarar mafarki gaba kiɗa ana gina shi ne akan alkiyas wa tamthil da al-i'tibar. Alkiyas wato shine analogy, wato gwada wani abu ya kama da wani, kamantakekeniya, kokarin gano kamantakekeniya tsakanin abin da aka gani da abin da za a fassara. Kana manta mai magana akan wato cewa su ababen da mutum ke gani a ru'uwar saliha din akwai coding, akwai wanda suke remove ne, wato wasu isharori ne. Akwai kuma wanda yake za a ganshi karara, irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce idan yayi mafarki yana ganin shi kaman kaman hasken asubai. Akwai abin da in ka ganshi yadda ka ganshi haka yake, baya buƙatar wata fassara, kai ma da kanka zaka gane me yake nufi. Amma akwai abin da in ka ganshi ramzi ne, yana buƙatar wanda zai fassara shi, shine ma'anar ta'abir din. Kamar yadda aka san cewa akwai misali abubuwa da zaka gani a jikin lantarki ko ta na'ura ko a jikin program na computer, kaga ba kowa ke iya fahimtar me yake nufi ba sai wanda yake masani akan wannan harka. Amma kaga abin da zaka gani akan screen, akan interface na screen, wannan kowa da yake da gama garin ilimi ko fahimtar me computer take nufi zai iya fassara shi. To, irin waɗannan da suke buƙatar fassara su muke magana a nan, waɗanda ake amfani da kiyasi analogy kenan, shine wato kiyasi, wato gwadawa. Sannan kuma akwai at-tamthil, shine wato suna ba da misalai ne, misalai na abun da ya kama da juna. Da kuma al-i'tibar, i'tibar shine tsinkaye, ka tsinkayo abun kaman al-ma'anawi bil mahsus, al-ma'qul bil mahsus, abun da yake hankali ke tsinkayo shi sai ya canza shi ya juya shi zuwa ga abin da ba a iya gani. haka kamar da Ibn Qayyim yake buga misali Allah ya gafarta mishi cewa in ka dauki kaman asyab riga ko alqamis tufafi ko asyab idan mutum mafarkin yana sanye da wani tufafi na musamman tufafi ko an ba shi dokan tufafi ko makamantansu ana fassara shi da cewa addini ne to menene wannan kiyasi ne yanzu musamman idan ya ga tufafin da tsayi da tsafta ko kuma ya ga wani datti a jikin tufafinsa tsayin nan da tsafta na nuni zuwa ga tsafta da tsayin addininsa in ya ga datti na nufin wani barna na iya samun shi a addininsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ya ce rigan nan addini ne da ilimi to wannan abin na abin da aka yi analogy tsakanin riga da addini ko ilimi saboda in ka lura yadda riga take suturta mutum haka ilimi da addini suke suturta shi yadda riga take ba mutum wato ta sa mishi al'aurarsa ta sa ya yi kyan gani ya zama presentable a gaban mutane haka addini da ilimi suke mai to wannan shine kiyasin tsakankaninsu haka allaban nono da ake ta'awilinsa bil fitra in an ga mutum ya sha nono a mafarki kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al fitra lafiyayyen ɗabi'a ko halitta me yasa aka yi wannan kiyasin saboda abin da ke cikin nono da shi da al fitra na lafiyayyen abinci ga rayuwa shi nono lafiyayyen abinci ne ga jiki ita kuma fitra lafiyayyar abinci ne ga rayuwa ga kyakkyawan tafiya kyakkyawan rayuwa don haka zaka ga yaro kankani idan an raba shi da nono ko an raba shi da fitrar sa duk zai samu tasgaro kenan don haka fitratul islam take ake fassara ta da ake fassara nono da fitrar islam haka saniya da ake fassara ta da matsayin addini ko alkhairi ko raya kasa saboda saniya dabba ce wacce take tana da yawan alkhairi da karancin sharri haka an fassara ainihin al-khashab kusurin itace musamman an gansu yankaku ko jinginannu sai a fassara su da munafikai kamar yadda Allah yake cewa ka annahum khushubun musannada saboda abin da yake tare da su shine yadda munafiki kamar ba shi da rayuwa a jikinsa haka wannan itacen shi ma ba yi da ruhi a jikinsa haka yadda wannan itacen yake wato gashi nan ba yi da wata daraja haka munafiki yake ba yi da ta daraja ba yi da alkhairi shi ma bai da wannan alkhairin haka kuma ake fassara wuta in an ganta a farki ake fassara ta da fitina saboda kamar yadda wuta take lalata abubuwa haka fitina ke lalata rayuwa ga baki daya haka kuma taurari akan fassara su da malamai ko manya ko masu daraja saboda taurari su ne suke shaitar da mutane wa alamat wa bin najmi hum yahtadun to haka malamai da jagorori su shaitar da mutane haka ruwan sama akan fassara shi da rahama da ilimi da sanin hikima saboda abin da ke cikin ruwan sama na rahama da samun arziki haka kuma fitar jini daga jikin mutum ko makamancinsa akan bai fasara shi da fitar dukiya saboda dukkaninsu suna da abin nan tasiri ga jiki wajen ƙarfinsa to haka yahudiya wa nasraniya inda mutum zai gan shi a cikin yahudu ko nasara ko ya ga ya saka sutararsu ko yana mu'amala da su to alamar bid'a kenan wannan addini saboda yahudu da nasara su ne kan gaba wajen kawo bid'o'i a cikin addinin sama haka akan fassara ƙarfi akan fassara shi da nau'o'i na makamai ko abubuwa masu daraja saboda daraja ƙarfi da yadda yake da tasiri wajen gina abubuwa haka akan fassara ƙanshi din nan akan yabo da za a yi wa mutum ko wani aiki mai kyau da zai yi haka mummunan bin nan wari kuma akan fassara shi da ainihin wato abokan gaba ko makamantansu dabino akan fassara shi da yana nuni zuwa ga abinci mai daɗi ko aiki mai kyau zakara yana nuni zuwa ga babban mutum ko babban jagora maciziya takan iya nuni zuwa ga abokin gaba ko ɗan bid'a wanda yake da wato guba tare da shi haka nan ƙwari waɗannan ants haka hasharat sukan zo da ma'anan wato wawayen mutane marasa tunani haka nan kuma abin nan an ga kare to yana iya ɗaukan fassarar wato abokin gaba amma wanda yake a ɓoye wanda yake mai sharri amma sharrin shi ba zai kai ko ina ba ko kuma ɗan bid'a wanda yake bin son zuciyarsa yake kin addininsa yayin da ɓera kuma ake fassara shi da fasikar mace, mutumiyar banza, zaki kuma da mutum wanda yake ne ƙaharu, wanda yake yafi irin su yafi ƙarfin kowa da makamantansu. To haka daga cikin usulul ta'bir malamai sukan ɗauki kulliyat su kawo, kamar yadda shi Ibn al-Qayyim ya kawo alal misali, yana cewa duk inda aka samu wi'a'un lil ma'i fa huwa dalun alal asas, mazubin ruwa yana nuni zuwa ga kayan ɗaki, wanda ya kuma zama abin nan wa'a'un ne lil mal, abin saka kuɗi kamar jaka ko akwati ko asusu, yana nuni zuwa ga zuciya. Haka kuma abinda aka ga wuta ta ƙona yana nuni zuwa ga wani bala'i ko musiba, ba a sa ran zai gyaru. Yayin da idan mutum ya ga jikinsa ya zama babba ko wata gaɓar shi ta wuce yadda aka saba gani, kamar hannu ko ƙafa ko hanci ko azzakarinsa ko wani abin da ya ga ya wuce kimar yadda aka sani, kamar gemu, kamar hannu, to yana nuni zuwa ga ƙaruwar alkhairi, da gaɓoɓin da suke na alkhairi ɗin. Amma kamar hannun hagu ne zai iya zama sharri. Haka idan kamar al'aurar sani ta zama tana abin nan, ko kuma al'aurar mace ta ganta a makshufa, wato a fili, alama ne ta sharri. Haka kuma sutura, idan mutum bai ga ya saka wata sutura wadda ba a inda aka saba sata ba, kamar ya ga ya saka hula a ƙafa ko ya ga ya saka rawani ya ɗora shi a kwankwaso, kuma ta daga ta saka niƙabi a ainihin wato maɗaurar zaninta, to wannan ma yana nuni zuwa ga wato samun wani juyin juya hali wanda yake mara kyau ne. Haka mutum ya ga an ba shi muƙami na kamar minista ko gwamna ko malanta ko limanci, in ya zama dama a rayuwarsa ta asali ya dace da wannan muƙamin, to alama akan zai samu wani ɗaukaka a duniya. Amma in a rayuwar shi ta asali bai dace da wannan muƙamin ba, to ta yi wani sharri ne ko wani tonan asiri ya same shi zai gama da shi. Haka mara lafiya, in aka yi mafarkinsa yana fita, ko ya mafarkin kanshi yana fita daga gidansa ba tare da yayi magana ba, ya fita shuru, to alamar zai mutu ne nan kusa. In ko ya mafarkin yana fita tare da magana da yake, to alamar zai ji sauki ne. Tafiya tana nuni zuwa ga wato canza wuri daga wuri zuwa wuri. Yayin da mutuwa, ganin mutum ya mutu a mafarki, tana nuni zuwa ga tuba da koma zuwa ga Allah, saboda mutuwa komawa ga Allah ne, kamar da Allah yake cewa summa ruddu ila Allahi mawlahumul haqq. Waɗannan suna daga cikin ababen da suke wato a gurguje, suna iya zama rumus da ake iya fassara wasu abubuwa da su. Da haka sai Ibn al-Qayyim yake cewa wa usulut ta'bir as-sahiha innama ukhidhat min mishkatil Qur'an, tuwasa na fassara, ƙa'idojin fassara wanda suke inganta tuna fassara farki, an ɗauko su daga hasken fitila alƙur'ani. Ya buga misali yake cewa kamar as-safina tu'abbaru bin najat, ana fassara jirgin ruwa da tsira. Ina aka samu wannan abin nan ɗin ramzin shine sanin Allah, fa anjaynahu wa ashabas safina, sai muka tsiratar da shi na cikin jirgin ruwa a cikin tarihin annabi mu. Sannan haida ana fassara as-safina bitijara, ana fassara ta da kasuwanci, ana fassara duwatsu da zukata masu taurin kai, kamar da Allah yake cewa fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa. Ana fassara fararen halittu ko farin koyi da mata, ga sunan ka annahunna bidun maknun. Haka ana fassara abin nan sharruwa da fitina, da Allah yake cewa fasharibu minhu illa qalilun minhum, Allah ya fitine su, da faman sharibahu falaysa minni. Da haka abin nan cin naman mutum, kaga kana guguyen naman shi ko kana cin abin nan hancinsa ko kunnensa, wannan gulma kenan, gaiba kenan. A menene da Allah yake cewa yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Haka makullai, da wani zai mafarki ya ga shi dauke da makullai, to zai tara dukiya ce wanda bai san alherinta da rashin alherinta ba, irin kamar da Allah ba da labari game da Karuna da yake cewa, ake cewa wa inna mafatihahu la tanu bil usbati ulul quwwa, yana da tarin maballai makullai. Haka nan su albasa da citta da tafarnuwa suna nuni izuwa ga mutum zai zabi wani abu na ƙasa ya bar na sama zai zabi wanda yake ba mai kyau ba atasabu wanda zai huwa adna billazi huwa khair da makamantansu haske fa ana fassara haske da shari'a ana fassara duhu da bata shi ta aka ba da labari cewa Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya ce wani mutum mai suna al-Habith ibn Sa'd al-Ta'i da ya bashi alƙalanci sai ya ce masa yayi mafarki ne ya gani ya ga Umar yake cewa na ga rana da wata suna fada taurari kuma sun ja sahu biyu sai Umar ya ce mashi ma'a ayyima kunta to kai tare da wanne a cikin su kake ce ma al-qamar al-shamsi na gani ina goyen bayan rana wata ne sai Umar ya ce to kunta ma al-ayatil mahmuda eh to kana da kaza bangaren abun yabo idhab falasta ta'malu li amalan amma ka tafi ba za ka yi mini wani aiki ba wala tuqtalu illa fi labasin min al-amri kuma ba za a kashe ka ba sai a cikin wata fitina wadda ba za a gane gaskiyar ta ba aka ce wannan mutumin asufin aka kashe shi Allah shi kyauta haka nan ibnu qayyim ya ba da labarin cewa an tambayi wani fasana farki aka ce wani ya ce na ga rana da wata sun shiga cikin ciki na sai ya ce mashi ta mutu mutuwa ba ka yi ya fi kama wuja da fadin Allah fa idza barika al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu ayna al-mafar sannan daga cikin usulin haida yau akwai adabiyu wanda take nuna zuwa ga mutum musulmi da kalma mai dadi kamar yadda Annabi ya kwatance da ita sai kuma guna wanda take nuna zuwa aka san haka sai kuma gunki ganin gunki a mafarki na nuna zuwa ga mummunan mutum ko mummunan ra'ayi ko mummunan tafarki yayin da kuma gona take nuna zuwa ga aiki aikatuwa in kaga kuma gonar ta kone to aikin zai lalace kenan da dai misalai iri daban-daban wanda ake bugawa tafiya madaidaiciya tana nuna zuwa ga siratul mustaqim yayin da kuma fito al'auran mutum ya ga sirrin shi ta cire an ga al'auran sa to zai aikata wani zinubi ne wanda asirin shi take wani a sanadiyar zinubin nan haka nan inda mutum zai ga yayi gudu har ya tsira ma wani abu to alamar cewa daga karki zai kai labari ko da ya sha wahala nitsewa a ruwa na nuni zuwa ga shiga ga fitina yana nuni zuwa ga shiga cikin wata fitina wadda bai san da za a yi aita ba zaka kamar dai da muka ambata tun farko shi mafarki misalai ne Allah subhanahu wataala yake bugawa ko a ce mala'iku suke buga ma ruhin mutane suke buga ma kuruwar dan adam wanda shi kuma sai ya gani saboda alaka shi da wannan kuruwa domin ya samu ya fassara ko ya san abin da yake ciki wanda zai faru da shi a nan gaba ko wanda ake tsoratar da shi a nan gaba ko wanda ake sa rai ya samu alkhairin shi idan ya kokarta to wannan kenan a takaice kwarai da gaske dangane da usul na ta'wil na ta'bir malamai suna maganganu game da kashe-kashen mafarki din ko kashe-kashen at-ta'wil kamar yadda al-Imam al-Baghawi ya kawo cewa akwai hanyoyi guda biyar na farko ana iya da yace ilm anna ta'wil ar-ru'ya yanqasimu aqsaman fasar mafarki ya kusa gida-gida a da gaske akwai yace faqad yakunu bi dilalatin min jihati al-kitab za iya fassara shi da wata fuska ta bangaren al-Qur'ani aw min jihati sunna ko kuma ta bangaren sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw min al-amthali as-sa'ira bayna an-nas ko kuma ta amfani da karin magana da ke yawo tsakanin mutane wa qad yaqa'u ta'wil 'ala al-asma'i wal ma'ani ko kuma akan sunaye da ma'anonin su wa qad yaqa'u 'ala al-diddi wal qalb ko kuma akan akasan abu ko abin da aka juya to shine kamar yadda muka buga a baya nan kusa cewa al-hablu ana fassara shi da al-qawari da Allah ya ce wa tasmu bi hablillah da kuma cewa as-safina ana fassara ta da tsira fa anjaynahu wa ashabu as-safina da al-khashab da muka ce ana fassara shi da munafikai kamar da Allah yake cewa ka annahum khushubun musannada sannan duwatsu da ake fassara su da taurin rai da Allah yake fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa da kuma mara lafiya da ake fassara shi da munafinci kamar da Allah yake fi qulubihim marad da kuma al-bayd wato farare ana fassara su da mata ka annahunna baydun maknun cikin safat kenan haka ana fassara su kuma da ainihin wato sukara kamar da Allah yake cewa hunna libasul lakum to sannan ana kuma fassara ruwa da fitina a wasu lokuta da Allah yake cewa kamar sai da Allah yake cewa la askainahum ma an ghadaka li naftinahum fi naftinahum fi din da Allah ya fada sannan cin naman wani ana fassara shi da ainihin wato gulma kamar yadda yace ayyuhubu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan idan aka ga wani sarki ya shiga wani gari ko wani gida idan gurin bai kamata a ce an ganshi ya shiga irin shi ba matsayin shi na babban mutum to musiba ce da kaskanci zai faru da shi kun kuma wurin shi ya kai ya shige shi to musiba da kaskanci za ta faru da mutanen wurin kamar da Allah ya ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa dakhalu izzata ahliha wa ja'alu izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alun wannan ta daga cikin at-ta'wil bi dilalatil qur'an akwai at-ta'wil bi dilalatil hadith kamar da muka ambata kaman al-ghurab wato hankaka yu'abbaru bil rajul al-fasiq saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa fasiki ne haka tsira da annabi ya ce in khamsu min ad-dawab fawasiq to da daya daga cikin da mutum ya gani wannan alama ce haka lankusheshen kashi na haƙarƙari ana fassara shi da ya mace da kuma da annabi kita innal mar'ata khuliqat min dal'in kamar da yake cikin bukhari haka nan al-qawarir wato kayan karanci ma ana fassara shi da mata inda annabi ya ce rifqan bil qawarir ya andasha na cikin hadisin bukhari da muslim shi ma to haka dai ake tsinta sai kuma ta bangaren kaman fassara da ainihin wato karakaran maganganu kamar abin nan tonan rani to ana fassara shi da makirci kamar da akan ce man hafara hufratan wa qafiha mai gina ramin mugunta ya gina shi zan gajeri to wannan ana yi fassara shi da mutum ya gina ta karami to kamar ko kuma su wani suna haka mishi rami to kamar alama suna shirya mishi wani tuguri sai kuma mai diban itace al-hatib ana fassara shi da annani saboda ko kuma ana fassara shi da annani saboda abin nan waccan da Allah ya ce matan da Allah ya ce wa mar'atuhu hammalatul hatab ana fassara shi kuma da mutum wanda yake ne yayi saboda karin magana da Larabawa suke cewa hatibu laylin ne kwashe cikin dare rige kwaso abu da zai cutar da shi tsawon hannu ana fassara shi da aikin alkhairi saboda wannan hadisi annabi yake cewa inna mutuwa da ta fara bina daga cikin ku itace mai tsawon hannu sai aka tarar wato matan shi ce mai alkhairi din haka abin nan jifa da duwatsu ko da makani ko da kibiya ana lissafa shi da kazafi da haka saboda Allah ya ce walladina yarmunal muhsanat sai kuma wanke hannaye ana fassara shi da alyas kamar yadda suke fada al-alfisi ko santu ya dayya anka na dauke tsammani daga barinka sannan akan yi amfani da sunaye wajen fassarar mafarki kamar a ga mutum mai suna Rashid sai a ce to Rushud ne ko a ga mutum mai suna Salim sai a ce to Salama ce kamar yadda ya zo a cikin hadisin da ke cikin sahih Muslim na Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu bata laylatin fi ma yara na'imu ka anna fi dari Uqbah bin Rafi' fa utina bi rutabin min rutab ibn Tab fa awwaltu rif'a lana fi dunya wal afiya fi al akhirah wa anna dinana qad daba yana cikin sahih muslim wannan hadisin a cikin kitabur ru'ya annabi ya ce wa sanas dan malik nayi mafarkin mun je gidan Uqbah ibn Rafi' to Rafi' daukaka sai na fassara wannan da ar-rif'a fi dunya sannan aka zo mana da dabino na rutabi ibn Tab sai na ce to mun samu ainihin wato al afiya zamu samu al afiya fi dunya fi al akhirah sannan kuma wa anna dinana kababa daga rutab din ana amfani da irin wannan haka abin nan ibn sirin aka ce yana fassara ya'yan dabino da niyyar tafiya kuma yakan fassara abin nan sosan danga shi ma da tafiya saboda yadda yake bin layi ko danga idan a ciki babu wani munan abu da aka gani yana fassara shi da haka so sannan akwai ta'wili da ma'ana abu kaman ainihin wato wani ɗan itace to akan fassara da ma'anar shi kamar dabino ɗin ko kamar guna za a fassara shi da cewa abu ne mai ɗaci ko kamar ruɓaɓɓen abinci lalacewa kenan ko kuma kamar ainihin wato abin nan kwanso wanda yake babu komai a cikinsa kamar kwanson abin nan kamar a ga dawa amma sai zama ƙaiƙayi ne kawai a cikin buhun babu dawar to zai zama mutum zai yi wani abu mara amfani kenan ko mai ƙarancin daraja haka narjita wannan turare wannan bishiya wata ke mai turare ta bakin rafi da ake yabata ake bada tarihinta aka ce wata mata ta taɓa ce ma wani mai fassara mafarki na yi farkin na ga mijina ya aiko ya miƙo mini fulawa ta narjita sai mai wannan fassara ya ce mata to mijinki zai sake ki ne kuma zai riƙe kishe ki saboda ya miƙa miki ke fulawa mai mutuwa yanzu ita kuma kishe ya miƙa mata wani ita wani wato adunan zangarniya mai kyau ita wannan fulawa yanzu ta bushe to haka akan yi ta'awilin duk abinda yake duk wal qalb alal misali abin nan al khawf fi an-nawm yu'abbaru bil amn tsoro a cikin bacci ana lissafa shi ne da aminci saboda fadan Allah waliyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ya ce zai canza musu daga tsoron su zuwa aminci wal amnu fihi yu'abbaru bil khawf mutum kuma ya ganshi cikin aminci a cikin bacci to ana lissafa shi da tsoro haka gengedi ana lissafa shi da nutsuwa kamar yadda yake irin yadda shi humul mu'azu amanatan to haka kuka akan fassara shi da farin ciki ko kuma a fassara dariya da baƙin ciki duk wannan diddi kenan ko a fassara annoba da yaƙi ko yaƙi da annoba ko gaggawa da nadama ko nadama da gaggawa ba sa'annan akan fassara al'ishq ƙauna mai tsanani da hauka ko hauka mai tsanani a fassara ta da ƙauna haka nan akan fassara kasuwanci da aure ko kuma aure da kasuwanci duka wannan ta zama tuddidi bididdi ne haka akan fassara ainihin wato canza gida daga wani gida zuwa wani da tafiya ko kuma tafiya a fassara shi da ma'anar canza gida daga gida zuwa gida to haka kuma daga irin wannan ne idan mutum ya farki yana jin ƙishi to alamar zai ƙoshi ne da ruwa ko ya farkin talauci sai a fassara da wadata ko farkin wadata a fassara da talauci ko ya farkin ya ji ciwo a fassara da warkewa ko ya warke a fassara da ya ji ciwo haka kuma ake fassara ƙaruwan abu da raguwarsa kamar ƙaruwan sautin abu sautin wani malami ko wani shugaba a ji muryar shi ta yi ƙara ta wuce ta da alamar zamanin shi ya kusa wucewa haka akan fassara ainihin wato kamar yadda muka faɗa ɗazu mata da ɓera to haka nan kuma har ila yau akwai ana iya samun daga shagon da ya kamata a lura da su shi ne ana iya samun caccanzawan ma'anar waɗannan mafarkaya kamar yadda muka mata kan a baya da gwargwadon mutumin da ya mafarkin da lokacin da irin zamanin da irin yanayin inda ya mafarkin alal misali shi ne Ibn Sirin ya kasance an ba shi labari wani mutum ya yi huduba aka ce wani mafarki yana huduba a kan mumbari sai ce to zai samu shugabanci in kuma ba ahalin shugabancin ba ne fa sai ce to za a keri shi ne za a yi crucifying ɗin shi ne shi ne za ka ga akwai misali share da ake bugawa cewa an tambayi Ibn Sirin wani ya ce mashi kamar yadda Ibn Qutayba ya kawo a littafin shi ne muka ambata na ta'birul ru'ya wani ya ce mashi ala zata malam naji ana kiran sallah ya ce mashi za ka yi aikin haji wani ya ce ai ni ma naji irin haka ya ce kai kuma za ka yi sata a yanke maka hannu sai aka ce mashi ala zata malam to ya haka sai ya ce wancan na farko saboda yana da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan aiki da haka sai na yi mashi fassara da wa'azzin fi nnasi bil haji wannan kuma shi kuma yanayin shi da ɗabi'arsa ba irin na wancan bane sai na yi mashi fassara da summa azzana mu'adhdhinun ayyatuha al-ir innakum lasariqun kuma kowanne daga cikin su haka din yadda wannan malami ya ambata haka ya fara shi haka idan da mutum a cikin baccin shi zai ga idan ruwa tana gudana yana nuni zuwa ga alheri yana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mafarki irin wannan na alheri ma'ana da mutum zai ga ya mafarki amin ya ga cewa abinda idan ruwa na gudana to alama akan aikin shi aikin shi na alheri ne zai gudana zai mutu ya ba aikin alheri kamar da muka ji a baya game da ainihin wato sahabi Usman dan Maz'un to ina ganin gashi lokaci ya kore mana amma za mu dan ƙara kamar koda minti biyu dan mu gama da wannan gaban nan sun buga mana wasu misalai da suke irin waɗannan kamar misali mafarki wanda zaka ganshi ka ganshi karara yadda ka ganshi shine kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama farkin fathu makka da Allah ya ba labari da kad sadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haqq hujjamatu dan sabit kamar yadda hadisin ke cikin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal da musnad da musnad ibn Abi Shayba ya ba labari cewa Khuzaimah din yayi mafarki yayi mafarki yaga yana sujuda akan goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annahu sajada ala jabhatihi nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah yayi sujuda akan goshin sa fa taj'alahu wa qala sai annabi yace mishi saddiq ru'yaka so ka gaskata mafarkin ka fa sajada ala jabhatihi sai yayi sujuda akan goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kuma wannan farkai a mutum yana iya gani da kansa kuma yana iya gane masa wani makusanci kamar ɗa ko miji ko mata ko jika ko ɗalibi ko abokin kasuwanci ko classmate suna iya su gane mutum wani mafarki su ba shi labari ko kuma a gane mishi sai gama ba da shi zai faru ba da wani shi zai faru kamar yadda ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sharhu sunna zala yin farkin ya ga Abu Jahal na mishi mubaya ashe kuma ba shi ne zai mubaya ba sai da ɗansa Ikrima ya yi mubaya sai annabi ya ce haza huwa wannan shine haka aka yi mafarkin ma Usaid ibn al-As cewa an gan shi ya zama sarkin Makka sai zama ba shi bane ashe ɗan shi ne mai suna Attab ibn Usaid shine ya zama sarkin Makka din wannan yana iya faruwa wallahu ta'ala alam to amma abin da ke so na faɗi a ƙarshe shine yana da kyau mu sani cewa waɗannan fa abubuwan suna canzawa da gurgurdan mutane da zamani da gurgurdan himmarsu da addininsu da kulawarsu da ibadar Allah da gaskiyarsu da yadda suke rayuwa duk waɗannan suna iya canzawa don haka in sun canza za a canza fassara ba dole bane wannan fassara su zama koyaushe haka suke shi ta zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wani mafarki sahabban shi kuma sun fassara da wani abu kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara an kasance ana fassara da biyu da addini da zuma kuma da addini daga baya kuma ana fassara su da karatun alqur'ani da ilimi da abubuwa makamantan haka daga baya kuma da mutane suka zama himmar su tayi karanci game da addini sai da mu ke gai wannan abubuwan zai ya fassara ne su da samun duniya da samun abubuwa na duniya ba kuma abubuwa na addini kai tsaye ba saboda mutane a baya-baya ba su damu da addini din ba sai mu saurara anan sai Allah ya hada mu a darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah